ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم نرانا الحديث كرهو التنبيات لأجاد الشكرة ونجد إلى أول رمضان وإن شرم الله صلى الله عليه وسلم كرهو التنبيات من المجد الرحيم جبال تسمى القرآن المدينة من أفضل التفصل فهم كسعى كا أربعين تاجر أمسن بيار ونجد جامعنا بجي قالوا ما مال حسين محمد إمام ونجد من فسر قال محمود إمام بسم الله الرحمن
الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لك من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تأسر إلهي نفرت لوش تجعلني بها في دائرة إنايتي ونفعت أنس ترقوني بها إلى سمائه بفرآتي وعرفت نور تعصني بها والمنتمين إليه من جور الزائرين ومكر الماكرين وصلم الظالمين وإبيان البغاة المتربصين وشمات الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkan mu da sake taruwa da ku a wurin wannan karatu na Alkur'ani mai girma inda muka taru domin jin sako da Alkur'ani yake ɗauke da shi ga al'umma musulmi. Aran ma ya karanto mana aya ta 54 inda Allah subhanahu wataala yake cewa ulaika yu'tauna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ma'anar ayan Allah subhanahu wataala yake cewa ulaika su wayannan mutanen da aka gama baka labari a kansu ya kai mai sauraro ko kuma ka dauka ulaika ana magana da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama cewa wancaninka tauna ajrahum marratayn za a ba su lada su biyu. Lada na farko shine lada na yin imani da addinin da suke kai. In Yahudawa ne imani da suke da Annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce ba za mu tozartar da ladan su ba. Zamu ba su lada na imani da suka yi da Annabi Musa. In Nasarawa ne Kristawa suka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce to su ma zamu ba su lada su biyu. Lada na farko shine ladan imani da Annabi Isa alaihi salatu wassalam da suka yi. Sannan lada na biyu ladan imani da suka yi da wannan annabin wanda ke shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sannan wa bima sabaru Allah ya ce sannan zamu ba su lada kuma har ila yau na hakuri da suka yi na munanan maganganu da suke ji daga bakin waɗanda su kuma ba su imanin ba. Har muka faɗa jiya cewa idan mutum ya yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar Kiristawa da muke rayuwa da su yanzu sai su koma suna musguna ma wannan mutumin da ya shiga musulunci har a kore shi a wurin aiki, a kore shi a gidan hayansa, matarsa a raba su a kore ta, makamancin dai irin waɗannan angwama da wannan ɗin. To duka wani za ka ga ya daure ya ce shi dan an kore shi a wurin aikinsa ba zai sa ya bar wannan addini na musulunci ba. Dan an kore shi a gidan haya ko a gidan da yake zaune ba zai sa ya bar wannan addini na musulunci ba. Dan matar shi ta gudu ta bar shi, shi wannan ba zai sa ya bar addinin musulunci ba. Me yasa? Saboda yayi hakuri ne. Amma sabaru shi ma wannan hakurin za a bashi lada. Wa yadra'una bil hasanati sayya sannan suna tunkuɗa mummuna ne da kyakkyawa. Duk wanda suka cutar da su ko suka musu wani abu wanda yake ba na daidai ba sai su musu abin alheri. Wa in ma razaqnahum yunfiqun sannan da abinda Allah subhanahu wataala ya azurta su da shi suke ciyarwa duk dan abinda Allah subhanahu wataala ya baka komai kankantan sa kar ka ga kyashin ka cire wani abu ka bayar da shi sadaka don Allah shine zaka ga a su addinin su na kristawa za ka ga an ce ana bada ushiri ko duk abinda ka samu a yau kaman yau da zaka fita gurin aikin ka sana'anka tun daga safe har zuwa dare to dukkanin abin da ka samu zaka zo ka raba shi zuwa gida 10 idan ka raba shi zuwa gida 10 zaka dauki kashi daya ka ajiye wannan kashi dayan da ka ajiye shine za a baiwa wurin ibada shine za a baiwa wurin ibada shi yasa zaka ga mabiyan addinin ba sa wasa kuma da wannan abu suna bayarwa su kuma idan an kai musu majami'un nasu za ga suna kokari su yi wani aikace aikace da wannan ushirin domin mutanen da suke kawowa su gani ana yin aikin shi yasa zaka ga ba sa jin kyashi wurin bayarwa ko to mu kuma addinin musulunci sai ba a ce duk abin da ka samu ka bada ushiri ba a'a kai dai yana daga cikin kyautatawanka ka bada abin da zaka iya bayarwa don neman yardan Allah shine sadaka ko wanda musulunci ya wajabta wa musulmai su bayar shine zakka idan ka kana da wasu kudi kudin sun kai nisabi akwai adadin da musulunci ya sanya idan wannan kudin ya kai kamar yanzu a bana naira miliyan 1 ne da naira 5000 haka da ko 300 da wani abu ne haka kun bayyana kuskure ne shine kudin da idan kana da shi suka shekara a wurinka kuma zaka bada zakka dole ne a musulunci wannan to wannan zakkan sai musulunci ya ce fitar da ita wajibi ne kai hasafi ma yana daga cikin rukunai na musulunci ginshiki ne na musulunci dole ne ba da zakka kai imani da shi a matsayinka na musulmi in ka ki ba da shi ka ce a ba za ka bayar ba to kamar ka ce ka fitar da musulunci domin ka ce baka yarda da ɗaya daga cikin rukunan musulunci ba ko ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shahara tun gashi nan tun a fakaratun ka na farko a arba'un an-nawawi ko a hadisin da muke karantawa arba'un an-nawawi da ya tambaye shi menene musulunci yace al-islam an tu'minu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi al-islam an tu'minu billahi an tashhadu al-islam an tashhadu alla ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah ko ba haka ba kaga da bada zakka wannan bada zakkan shine amke magana yanzu akai shine musulunci ya wajabta mu musulmai dole ne ka bayar matukar nisabi ya hau kanta kuma wahala alaiha alhaulu shekara ya zagayo akai kenan da yau zaka samu naira miliyan 2 musulunci yace ba mu wajabta maka zakka ba sai in wata ramadanan ta zagayo wannan naira miliyan 2 bai lalace ba bai kafa da naira miliyan 1 ba to a wannan lokacin dole ne ka fitar da zakka yaya zakkan yake wannan kudin ko nawa ne in naira miliyan 2 nan ne kawai zaka ce naira miliyan 2 a raba ta zuwa gida 40 da ka ce naira miliyan 2 na raba ta zuwa gida 40 zai baka naira 20 naira 25,500 tun da zakkan kowane naira miliyan 1 naira 25,000 ne wannan naira 25,000 din an yi maka haka ne saboda dukiyanka ya tsarkaka kalura wayanda suke kin bada zakka za ka kalla akai akai musiba da bala'i yake fada wa dukiyansu kuma in musiban nan ta zo ba ta tsayawa akan su kadai har makwabta sai ta shafa sai dai wanda Allah ya tsare masa dukiyarsa ko yanzu ga kana kasuwa za ka ga makwabcinka nan baya fitar da zakka to idan musiban ta zo ta fado akan dukiyarsa na kasuwa har kai makwabcinka sai ya shafa domin zai yi tun da kake tare da shi baka taba yi masa nasiha ko wa'azi ba cewa wane a daure a rika fitar da wannan zakkan sai ba mutum yana cewa an yi ba ruwana da shi in ya bayar aljannan shi daban aljanna na daban in ya ki bayarwa wutan shi daban aljanna na daban to baka sani ba cewa kuma in fitinar ta zo ba kan shi kadai zaka tsaya ba domin mene Allah subhanahu wataala ya riga ya gaya maka tun a cikin alqur'ani mai girma ayar da ka karanta cewa wataqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinan da idan ta taso ba za ta tsaya wa wanda shi kadai ya tsokano ta ba saboda haka fitinan sai ta game kowa da kowa kisa zaka ga da wuya gobara ta fada kasuwa wata shafa wa'anda ba ruwan su da wuya ko dai kaga mutun yana kallo wane yana yin cuta ya kiye masa magana ko ko wane arumfansa ne yake yin lalata yake yin zina amma an kasa samu wanda zai masa magana a cikin wayannan yan kasuwan ko wayanda suke makwabtan shi to daga sai kai tunanin musiba ko bala'i za ta fado ta isha fansu ai ba zai taba yiwa ba ko ko masu yin ha'inci kamar masu sai da manja sai ga an kwaba kamu ko wani abu kullukulla haka sai a zuba a cikin manjan sai a sa itace ana jujjuyawa ana jujjuyawa wai saboda wai manjan nan ya kara kauri ko kuma ƙara auki ko kuma da zaku siya an cuce a kasa samu wanda za su ma wayannan mutanen nasiha ko wa'azi sai kai tunanin idan fitina ta zo ko musiba ta zo ba za ka kona wayannan dukiyoyin nasu ba haka ne zai faru ina mu ga wa junan mu gaskiya kisa zaka ga wuraren sai da manja wuraren kasuwanci daban-daban gobara in ta taso take lalatawa saboda ba a kiyaye dokokin Allah a wannan wurin da zaka kiyaye kai ma sai Allah subhanahu wataala ya kiyaye wannan naira 25,000 din wanda yake kike zakar naira miliyan 1 muka ci ko ba an ce bane wai kaje ka ba limamin unguwanku ko kaje ka ba wani malamin ya unguwanku a'a ba haka musulunci yake ba musulunci ya ce ne ka duba masu rauni a cikin unguwan nan naku idan limamin unguwanku ya fada ciki ko dan wani ka san yana da haƙƙi a cikin wannan zakka domin akwai ka'idojin da aka faɗa wanda su ne suka cancanci a ba su zakka wanda Allah ne da kansa ya raba wannan zakkan a cikin alkur'ani mai girma wa'inda za a ba Allah subhanahu wataala yake cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil wayannan mutane guda takwas su ne samfarin wa'inda suka cancanci a ba su zakka a musulunci idan aka duba ɗaya daga cikinsu ba ka a cikinsu to bai halatta ba a baka zakka kuma duk wanda ya baka zakka in ba ka cikin wa'innan mutane guda takwas da musulunci ya lissafa to ba zakka yayi ba ya dai wani abin da ba ban sani ban ana ganewa Allah ya fi mani dole ne sai kana cikin wa'innan mutane guda takwas wanda musulunci ya tsaga cewa su za a ba innama sadaqatu lil fuqara Allah yace ana bai wa fakirai su wane ne fakirai fakirai su ne mutanen da sai an fita ake iya nemowa sai an fita ake iya samun abin da za a sa a baki ba kaman kai ba da ka shage kuɗi ka aje wasu a account ko ba haka ba ta fi yana daga cikin matsalolin al'umma yanzu sai mutum ya ta cewa wayyo wayyo babu kuɗi babu kuɗi amma fada za ka waiga a account ɗin shi yana da abin da bai gaza naira 100,000 da wani abu a cikin account ɗin shi ba amma yana cewa babu 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 to wannan mutumin kaga dai shi za a ɗan saurara masa tukunna ko ba haka ba an gane wannan wasu malamai suka ce a fakiri shine mutumin da ba shi da abin da zai iya ci a shekara shi fakiri wannan dai matsala ce wanda ba na san na kutsa cikin ta domin akwai maganganun malamai da yawa akai to shi fakiri musamman ma dai wanda muka saba da su a ƙasa sune wanda in sun fita sai in sun fita sannan za a iya samo abin da za a yi cefane a sa a bakin salati miskini kuma malamai suka ce shi miskini ya dara ma wancan domin shi har yana da ɗan wani abu ma na sana'arsa ba mamaki yana da moto wanda zai yi kabu-kabu ba mamaki yana da mashin wanda zai yi a caɓa ba mamaki ma yana da ɗan wani abu wanda yake ɗan kaiwa da komawa ne shi yake ɗan samun ɗan abin da zai rufa ma kansa asiri aka ce a me yasa kuka ce haka suka ce a Allah ne ya faɗa miskini da wannan siffan a cikin alkur'ani mai girma cikin suratul kahfi inda yake cewa wa amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara ahum malikun ya'khudhu kull safinatin
gasba.
To kenan da wannan ayan za da wannan nabiyin nan zamu gano cewa wanda yake dan yin sana'a yana dan fita yana dan kamawa yana dan abin nan shi ma za ka iya daukan abin zakkanka ka bashi wani masaki ne wal amilina alaiha wayanda suka tsaya suka yi aiki akan zakkan kamar yanzu ka zo ka samu malamai ka ce to a raba maka wannan zakkan aka zo aka rarraba aka yi aiki akan zakkan aka fitar to su ma za a iya daukan wani abu a cikin zakkan a basu wal mu'allafat qulubuhum haka nan mutanen da ake ganin idan an taimake su ta hanyar basu zakka zuciyarsu zai sa su ƙara natsuwa da addinin musulunci har su karɓi addinin musulunci su musulunta musulunci yace za a iya basu wal mu'allafat qulubuhum wal zalimina haka nan mutumin da na masaqatul fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafat qulubuhum wal zalimina wa fi sabilillah haka nan wanda bashi yayi masa yawa yaci bashin wani yaci bashin wani yaci bashin wani yanzu ga bashin har ya mai yawa ana tunanin ma za a masa za a zai islasin sa shine a masa abin da suke kiran shi turanci bankrupt a buga kararrawa a yi gwancen kayan sa kun san ana yin haka mutum idan yaci bashin gwamnati ko yaci bashin banki yake biya za a zo a yi gwancen kayan shi to irin wayannan mutanen musulunci yace su ma za a iya daukan abin zakka a ba su domin a raba su da wannan bashin ka san bashi musiba ne wannan wa fi riqab haka nan bayi wayanda aka ce idan aka ba su abin zakka din nan za su inta kawulan su to su ma za a iya ba su ka san akwai wanda ake kiran sa suna mukatib ko bawa ne yana karkashin kulawar mai gidansa sai mai gidan ya ce idan har ka iya zuwa ka samu naira dubu kaza ko dinari dirhami dubu kaza zan kyanta ka ka zama da cikakke to su ma irin wayannan bayan Allah za a iya ba su dama abu za a iya ba su wani abu daga cikin wannan zakkan a yanta su haka nan wa fi sabilillahi mutumin da yake kan hanyar tafiya sai guziransa ya kare to shi ma wannan bawan Allah za a yi daukan wani abu a cikin zakka a dauka a bashi wayannan sune mutane guda takwas da alqur'ani ya lissafa cewa za a baiwa zakka sannan wannan zakkan za ka iya dunkulewa ka bai wa mutum ɗaya kamar yadda kuma ya halatta za ka iya rarrabawa kamar misali naira zakkan naira miliyan ɗaya ba mun ce 25,000 ba to wannan naira 25,000 ɗin nan za ka iya raba ta zuwa gida biyu kashi ɗaya ka ba wannan kashi ɗaya ka ba wannan ko kenan za ka iya cewa za kai zakkanka na naira 25,000 ɗin na naira miliyan ɗaya za ka ba mutane biyu ne ɗaya shi ƴan uwanka na jini an gane wannan ko domin shi musulunci abin da yake nunawa ko da yaushe in za ka fara yin abin alheri to ka fara da gidanka in ba gidanka ba ƴan uwanka daga nan sai ya fito makwabta in ya fito makwabta sannan sai ya je wajen unguwanka sannan sai ya je cikin gari gaba ɗaya sai ya je kuma cikin ƙasa gaba ɗaya an gane wannan wannan shine tsarin da musulunci yake so ba wai cikin ƴan uwanka akwai mabukata ba kawai sai ka tashi kamar misali kana nan cikin gari ga ƴan uwanka a cikin gari mabukata ne me ya kwanka raba wannan zakkan a cikin wannan cikin garin sai wai ka tashi sai ka je can rigacikun ko barnawa ko hayin rigaka wai ka je kana raba sadaka kana raba zakka wa ya saka ai zakka ana son a magance talauci ne nan kewayen da kake nan wayan da suke kewayen ka kare kenan ƴan uwanka suna ci ƴan uwanka suna ci kenan sai ka ba ƴan uwanka shi ƴan uwanka sai ka duba wane ne mafi bukata kamar misali mutumin da zai fitar zakkan naira 25,000 kenan ko cikin ƴan uwan shi wane ne mafi bukata sai ya dauki naira 10,000 misali sai ya bashi sai ya duba cikin mutanen anguwa wane ne cikin wayanda suke kusa da shi mafi bukata sai ya dauki wannan naira 10,000 sai ya bashi ba zai rage sauran naira 5,000 ba wannan naira 5,000 din sai ya duba ya gani ko nan wurin da yake yin aiki ko ko wajen wanda yake wurin da yake yin aiki sai ya duba ya ga wani bawan Allah ko dai mai sada lemu ko mai gyaran shusha yana ko mai yankan kumba sai ya dauki wannan naira 5,000 din sai ya bashi tsakani da Allah idan ka baiwa me sai da lemu naira 5000 ka taimake shi akan kasuwancin shi ko baka taimake shi ba ka taimake shi idan ka dauki naira 10,000 ka ba me sai da lemu ka taimake shi akan kasuwancin shi ko baka taimake shi ba ka taimake shi me garanta kalmi shi shaina idan ka dauki naira 10,000 nan ka bashi ka taimake shi ko baka taimake shi ba ka raba shi da talauci ko baka raba shi ba to kenan ka sani dan uwana fa'idan wajabta yin zakka ga musulmai shine a yaki talauci ba kaman yadda wasu suke raba zakka ba kaga an zo ana baka wai naira 500 in kace ne me yasa ke ayi na zakka ne wani kuma yana bada zakkan wai naira 1,100 naira 1,100 za ta iya magance maka talaucin ka ba za ta iya ba dan uwana wanda shi da kanshi wanda ya baka wannan zakkan wannan naira 1,100 bata isa ya sa a wayan shi katin wayan shi ba ko dan duk mutumin da zai baka zakkan naira zai fitar da zakkan naira 25,000 ka tabbatar katin waya na 1,100 ya masa kadan a rana so dan me zaka bada zakkan naira 1,100 bayan ka san kai da kanka bai ishe ka abun kiran waya ba an gane wannan yana daga cikin kurakuran da ya kamata al'umma musulmai mu gyara in zaka bada zakka to ka bayar da abin da akalla zai iya magance ma wannan mutumin da ka bashi wannan zakkan wani abu daga cikin talaucin da ke damun ka ko wata damuwa da ke damun ka idan kuma manya-manyan masu kuɗi ne to yana da kyau mutumin da zai fitar da zakkan naira 1,000,000 ka san akwai wanda Allah ya hore musu dukiya da yawa zakkansu da za su fitar kusa naira 1,100,000 ne so wannan naira 1,100,000 wala ne bane sai ka tara mutane da yawa ka hau gidan sama kana wurgawa ka san daga cikin mutanen mu akwai wanda wayan za su bada zakka sai su hau gidan sama sai su rika wurgawa sai a yi wannan ya fadi wannan ya karye wannan ba sai kai haka ba ɗan uwana ka samu mutane 20 kowannen su ka ba su naira 50,000 a matsayin jari ina kyautar zaton dai kafin shekara ta dawo in dai irin mutanenmu ne masu sana'a ƙananan nan haka kafin shekara ta dawo wannan 50,000 ɗin ta isa ta yi masa wani abu a rayuwarsa ko sannan mu guji shar'anta ma mutane abu idan mun ba su zakka ka ce ga wannan zakka ne na baka sharaɗi kaka tsara aure shi wa ya sa ta ka san wasu masu irin wai za su baka zakka sai su ce na baka wannan zakkan da sharaɗi kar ka ƙara aure da wannan kuɗin kasuwanci nake so kai da shi a'a musulunci ya hana wannan kai dai ka ɗauko wannan zakka ka bashi da zaran ka bashi to ya zama haƙƙinsa sai yanda ya ga dama da wannan an gane wannan ko Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon kuma kiyaye so akwai dai hukunce-hukunce wanda yake yara ta a ƙarƙashin zakka wanda a ƙara matsan malamai su malaman nan su za su ƙara yin bayani sosai kuma kaga wannan lokacin namu takaitaccen lokaci ne ba zai yi komai a iya taɓawa ba amma dai babban abin da muke so saƙonmu ya isa a kai da al'umma musulmai shine zakka na kuɗi ana tara shi ne sai a raba shi zuwa gida 40 wannan kashi ɗayan to shine zakkanka na bana shine kuma ake buƙatar ka rabawa mutanen da yake mabuƙata ne a wannan unguwan da kake ko a wannan yankin da kake in ba kuma zakka ba to musulunci yana son ka rika taimakon ƴan uwa bayan Allah gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya baka misali a cikin abin da Allah ya baka naira 1,000 to ka iya ɗaukar naira 100 ka taimaki wani bawan Allah da shi a'a kai abin da Allah ya baka naira 100 ne to wannan naira 100 ka iya ɓantaran naira 10 ka iya taimakon wani bawan Allah da shi wannan naira 10 da ka cire a cikin naira 100 to sai Allah ya ƙara mayar maka da wata sabuwar naira 100 shi musulunci yana son ka rika taimako duk lokacin da ka cire kai taimako da shi to Allah subhanahu wataala ya ce zan mayar maka wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yuklifu duk abin da ka cire ka bayar Allah ya ce sai na mayar maka da gurbinsa wannan shine babban sakon da karatunmu na yau yake kokarin isarwa ga al'umma musulmai kan abin da yake da alaka da zakka muhimmancin zakka a musulunci Allah subhanahu wataala ya gaya wa manzansa خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إلا صلاة إن صلاتك سكن لهم مسلم شيا فدا wannan ne saboda kowa ya sani cewa Allah ne ya wajabta ba abinda kai ko wani daga cikin masu kudi yake cewa ba wai malamai ne suke ma masu kudi wa yau suke cewa an ta wai a bada zakka to laka su ba za su bada zakka ba to kaga wannan kuskure ne shin kuma bada zakkan nan mutum zai iya zuwa lahira daga Allah subhanahu wataala ya wurga shi a cikin gidan wuta domin Allah subhanahu wataala ya ce fawailul lil mushrikin kalmar azaba ta tabbata ga mushrikai musulunci yace musulmi suka ce wane ne wannan mushrikan Allah subhanahu wataala yace alladheena la yu'toona zakata wa hum bil akhirati hum kafirun sune wa'inda Allah ya ba su dukiya su fitar da zakka su ci bada zakka Allah ya ce to yin haka ya sanya sun zaman to kafirai a ranar lahira wa hum bil akhirati hum kafirun sun kafir cewa ranar lahira Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah ya kare mu da kuma kare mu gaba ki da kan wannan mummunan dabi'a Allah subhanahu wataala ya ce
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
الله سبحانه وتعالى يشي وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه الله سبحانه وتعالى yace yana daga cikin siffofin wayancan mutanen da muke cikin magana a kansu yahudawa da nasara wanda suke karanta littafin su da gaske wanda da zaran sun ji alqur'ani sai suke mun imani da shi to man Allah subhanahu wataala yace yana daga cikin siffofin su wa idza sami'u al-lagwa idan suka ji zance na banza an zo ana zagin su an zo ana musu habaici an zo ana mujguna musu aradu an sai su kauda kai daga wannan zancen wa qalu lana a'maluna shi a'a mu muna da aikin mu wa lakum a'malukum kuma kuna da aikin ku ma'anan wannan shine lana a'maluna muna da addinin mu da muka imani da shi yanzu kuma akan shi ne Allah subhanahu wataala zai mana hisabi ranar lahira wa lakum a'malukum kuma kuna da ayyukan ku da kuke aikatawa da kuma addinin ku da kuke imani da shi a kan shi ne in an je lahira Allah subhanahu wataala zai muku hukunci a kan shi an gani ko kamar yadda wannan zai iya hawa kan musulmai ka zo kana ka rike wasu wuridai naka ko alkare naka wani yazo yana maka abaiti ko yana zagin ka yana cewa dan dariqa dan bid'a dan kaza dan kaza dan kaza sai ma kana dama ka ce lana amaluna muna da aikin mu da muke yi da shi muka yi imani ko muna da yakinin Allah subhanahu wataala zai ba mu lada a kansa saboda haka in mun je lahira kan shi muke da yakinin Allah zai mana hisabi akai walakum a'malukum ku da ba ku yadda da wannan wuridi da muke yi ba na istighfari salatin annabi la ilaha illallah a matsayin nafil fili wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne faɗa cewa Allah subhanahu wataala ya faɗa kadai ba a taba kusantan Allah da abin da yake mafi soyuwa a gare shi ba kamar da abin da ya wajabta ma mutum sannan bawa ba zai gushe ba wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbu fa idha ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati wa aha wa yadahu allati a kafin nan wa yadahu allati yabshi bihi wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'altani la utiyannahu ma'ana wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah ya ce bawa kuma ba zai gushe ba yana neman kusanci gare ni ta hanyar aikata aikin nafil fili har sai na so shi idan na so shi zan zamanto jinsa zan zamanto ganinsa zan zamanto hannunsa na kamawa zan zamanto kafarsa da yake takawa malamai sun yi maganganu akan wannan gaba cewa jinsa shine ba za ka saurari abin da yake haramun ba ganinka shine ba za ka kalli abin da yake haramun ba hannunka shine ba za ka yi amfani da hannunka ka dauki abin da ba kai ka ajiye ba ko ka taba matar da take ba halaliyarka ba in kafa ne ba za ka yi amfani da kafarka ka taka ka je wurin sabon Allah ba shine ma'anan wannan wasu malamai suka ce Allah ya saka muku da aljeri mu abinda muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kenan cewa Allah zai zamanto jinsa zai zamanto ganinsa zai zamanto hannunsa zai zamanto kafansa wala in sa'alani lahu yannahu in kuma ya tambaye ni wani abu Allah ya ce wallahi sai na amsa masa wala in sta'adani la'idannahu idan ko yana mu tsari na kan wani abu zan bashi wannan tsaro kenan sai suka ce to da hanyar nafilili kenan Allah subhanahu wata'ala ke ƙara san bawa su ɗan dariga suka ce to zamu tagalci da aikata aikin nafilili ka gani zamu ta yin istighfari kullum sai abinda Allah ya hukunta mana shi zaka ga ɗan dariƙan nan suna yin istighfari da safe guda 100 a cikin lazumin su suna yin istighfari da yamma guda 100 a cikin lazumin su na yamma suna yin salatin annabi guda 100 a cikin mene lazumin su na safe sannan suna yin salatin annabi guda 100 a lazumin su na yamma suna yin la ilaha illallah guda 100 a cikin lazumin su na safe kamar yadda suke yin la ilaha illallah guda 100 a lazumin su na yamma dukkan su wayannan abubuwan da muka faɗa babu wanda hadisi bai inganta akan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya ku mu'minai ya ku musulmai ku tuban ma Allah subhanahu wataala domin ni da nake annabin Allah ma ina yin istighfari so 70 a rana wani hadisin yace a so 100 nake yi a rana idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bai taba yin zunubi ba bai taba yin laifi ba wanda Allah ma ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma cewa inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wama ta'akhkara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima Allah yake an ma gafarta masa da yayi da bai yin ba ma an gafarta masa ballanta bil ittifaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin zunubi ba in shi da kansa sallallahu alaihi wasallama yana yin istighfari so 70 ko so 100 a rana ya tunaninka ni da kai da kake saban Allah da muke saban Allah a rana wani saban Allah fa karo da shi muke yi a hanya ba wai mu da kanmu bane muke jawo a karo da shi muke yanzu misali musulunci ai bai yadda ka riga kallon mata tsirara ba amma yanzu gashi nan mata a kasuwa tsirara suke yawo ko mata yanzu a titi tsirara suke yawo in ka kalla ba matsala ne ashe ko dan wannan ba za ka karba jarida ka riga yin istighfarin nan ba guda 100 a rana dan Allah dai ya biye maka la ilaha illallah kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan fa istighfarin nan kwara dai idan kai Allah yake duk zunubanka zamu rusa shi zamu rusa zunubanka in ka kara yin wani istighfari na biyu yanzu Allah yake la ya zai zama ko wani istighfari kwara dai ka kara akan istighfarin ka na farko to lada za a rika zamar da shi lada za a rika zamar da shi sai la ilaha illallah la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mana cikin hadisi shahararre wanda ka haddace shi kafin zuwan ka yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli la ilaha illallah mafi bikin abinda annaba wanda mafi bikin abinda na faɗa da annaba wanda suka zo kafin zuwa na shine la ilaha illallah wannan la ilaha illallah a wani hadisi ka karanta an ce kana kika ma'auni kai dan uwana da kake sauraron mu da ke yar uwata da ke sauraron mu ashe ba za ki lazanci la ilaha illallah ba dan Allah ya kika ma'auninka ko Allah ya kika ma'auninki shi yasa yan dariga suke yi la ilaha illallah sai me salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ka ji ba alqur'ani ne Allah subhanahu wataala yake cewa banda wani aiki da nake yi banda yi wa annabi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama salati ya ku wa'inda kuka yi imani ku ma ku zo ku yawaita yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama salati suratul ahzab Allah subhanahu wataala yake cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ashe Allah ne ma ya bada umarni a rika yin wannan salati saboda haka kenan karka duka yi musu habaici kana cewa inji kana yi ko masu addinin iyaye da kakanni a kana da dama kai ma dan dariga duk wanda yace maka ma me yin addinin iyaye da kakanni ka ce eh kaji saboda ka yarda iyayenka suna kan gaskiya ne yasa kai ma kake yi domin baka ga wani abu wanda yake shi ne sabon Allah a cikin wannan ba sai da haka zakai zai yace maka a kai dan bid'a ne sai ka ce masa a Allah gafarta malam wai wannan bid'an yaya take ne wai ko domin dai kai daidai gurgurdo ka ji yanda malamai suke magana akan bid'an nan ko sun gaya maka cewa bid'a gaba ɗayan ta a wurin malaman duniya gaba ɗaya sun kasa ta zuwa gida uku akwai malaman da ke kashi na farko wanda suke ganin cewa duk abin da ka aikata in dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba yin sa ba to kai dan wuta ne in dai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai taba aikata wannan abin ba ka aikata shi to kai dan wuta ne wannan ita ce fahimtar malaman Saudiya da kuma waɗanda suke da karatu kai karatu a wurin su koko suke nan gida Najeriya suke da fahimtar malamai irin waɗancan malaman malamai na biyu kuma sun tafi akan cewa a'a bid'an nan ta kafu zuwa gida biyu ne akwai kyakkyawa akwai mummuna wanda akan ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ake kiransa da suna Umar bin Khattab shi ma fahimtar sa kenan cewa bid'an nan ta kafu zuwa gida biyu bisa hadisin nan na sallan tarawih ko sallan tarawih ka san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau uku ya taba sau biyu ya taba yin ta a rayuwa ya fito rana na farko akai ta fada akai a bayan gari ya waye akai ta fada manzon Allah ya zo yayi wata irin sallah mai dadin gaske malam aka ce yau ma za a tsara aka zo aka taru malam manzon Allah ya kara fitowa akai sallan ta yi dadi malam rana na uku masallaci ya tika babu masaka tsinke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fitowa har asuba yace ai muna ta jiran ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace na gudan muku kada a farlanta muku da na fito na yi ta kuma sai a wadarta muku abinda na guda ke saboda haka daga nan manzon Allah bai kara cewa yayi ba kowa ya ci gaba da sallan tarawih da wannan da kake gani muke yi kowa ya rika yin ta dai zamanin sayyidina Abu Bakar ma haka aka rika yi zamanin sayyidina Umar wata rana ya fito masallaci sai ya zo ya ga mutane wannan yana karanta wannan sura wannan yana karanta wannan wannan yayi ruku wannan ya sujjada sai ya hada su al-imami guda daya ce kowa ya tsaya wani shiga ka musallah kowa ya bi shi haka akai sallan bayan an yi da sallan yace ka ni'matul bid'ah hazi kai madalla da wannan bid'a din da akai zaka ga malamai suna ta kokarin gyara wa sayyidina Umar suke a yana magana akan bid'a a yare na larabci ne ina ne sayyidina Umar yace a yare na larabci yake ne ma'ana wai lokacin yake magana babu littafin da zaka ga sayyidina Umar yace wannan magana da na fada ni'matul bid'ah hazi ko hazihi dinnan ya ce wai ina nufin yare a lokacin ne babu kawai dai kawai hasashe ne na malamai suke ta kokarin faɗan wannan sannan ko ba sayyidina Umar ba Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu shi ma yana daga cikin wanda suke da fahimtar cewa bid'a ta kasu zuwa gida biyu kyakkyawa da mummuna Ibn Hajar Asqalani a cikin littafin sa da yima Fathul Bari ko wanda yima Sahihul Bukhari sharhi shi ma ya tafi akan cewa bid'an nan ta kasu zuwa gida biyu sannan idan ka dawo nan gida Najeriya ko kafin nan sai malamai na uku tukun na fuman malamai na uku su sun tafi akan cewa bid'an nan ta kasu zuwa gida biyar ne kamar misali Izz bin Abdussalam kamar misalin Imam Ghazali kamar misalin to gare su nan da yawa mu dawo nan gida Najeriya kamar misalin Shehu Usman Dan Fodiu ko wanda kowa ya yarda da salahin sa daidai gurgurdu ko yan tariqa su ce namu waɗanda ba yan tariqa ba su ma su ce namu to a cikin littafin sa mai suna Ihya'u Sunna wa Ismadul Bid'a ya kawo a cikin littafin cewa bid'a ta kasu zuwa gida biyar ne yace kai bar ma na gaya maka dalilin da yasa na wallafa wannan littafin mai suna Ihya'u Sunna wa Ismadul Bid'a shine domin yanayin ne na ga mutane suna ta magana cewa wannan abun bid'a ne wannan abun bid'a ne yace shi yasa na rubuta wannan littafin domin ne mu mutane bayani filla filla cewa wannan bid'an fa ta karkasu har zuwa gida biyar ne kina ya kai dan wani da kike sauraron mu a yanzu duk wanda yazo ya same ka yayin kana yin azkar ɗinka ko kana lazimin ka ko kana wazifan ka ko kana dariƙan ka yace maka dan bid'a ne kai sai ka tambaye shi wai da ta'arifin wa yake amfani in yace maka yana da amfani da ta'arifin Imam Shafi'i ne sai ka ce kai baka yarda da ta'arifin Imam Shafi'i ba to kai za ka yi amfani da tarifin Imam Shafi'i ne yanzu shi kenan ka huta don mafi yawancin wa'inda suke wannan rigingimin gaba ɗaya sun makale ne a kan tarifi na Imam Shafi'i a kan shi kuma suka gina sun za ka sai ka ce canjuwa tarifin ba ka yarda da tarifin Imam Shafi'i ɗin ba ba shi kaɗai ba ne malami saboda kai a wurinka Imam Shafi'i ba annabi ba ne malami ne yanda yake malami akwai sauran malamai ƴan uwansa ga abinda suke kuma kai ka yarda da nasu shike ne magana duka sai ta kare sai da kai ma kana da dama yanzu zaka iya faɗan wannan lana a'maluna wa lakum a'malukum shi kuma addinin musulunci addini ne mai sauki ba ina da fahimta na kana da fahimtanka rike fahimtanka ni ma na rike nawa ba abu bane na wani rigima Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyarawa lana a'maluna wa lakum a'malukum mu muna da aikin mu da muke yi muna da addinin mu da muke imani da shi kamar yadda ku ma kuke da addinin ku da kuma abin da kuke imani da shi shine wayannan yahudawan suke faɗa salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku mu ba za mu yi rigima da ku ba la nafikil jahilin mun shiga mu ji hamuna wani jahiliya da ku hamuna wani abin nan shine a wani sura Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa سوره الفرقان واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما duk lokacin da wayin da yake jahilai ne kowa wayi suka zo za su musu wauta sai su ce salamun alaikum ko qalu salama cha mu ga rigima aka daura ba ka rigima muka rayu ba wannan kuma shine karantarwar malaman dariqa tun farkon farko da an zo za a yi rigima sai su ce mu ga rigima ba masallate nawa ne ɗan dariqa aka kwace da an zo za a yi hayaniya sai su ce in dai masallaci ne ku je mun bar muku ko ba haka yake faruwa ba malaman dariqa su ce ba ma buƙatar rigima ba ma buƙatar hayaniya banda in dai kwanaki-kwanakin nan ko shekarun nan na baya wanda idan an zo an yi yunkurin za a kwata masallaci ko za a yi wani abin da sai a ce a mu je wurin mahukunta mahukunta sai su shiga cikin lamarin haka yin haka ake ko to amma ta ga kenan wannan shine karantarwar malaman dariqa ashe karantarwar addinin musulunci ne cewa wa idza khatabahum aljahiluna duk lokacin da wayanda yake jahilai ne ko wayanda yake masu wauta ne suka zo musu da neman rigima da hayaniya to sha mu ba mu rigima ba mu buƙatar rigima amincin Allah muke nema a wurin ku ai la nadina wa rakum dinikum assalamu alaikum la nabtagi aljahilin Allah yace
innaka la tadi man ahbabta walakin إن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين
الله سبحانه وتعالى يكي سوى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الله سبحانه وتعالى يكي مغنى من زنس صلى الله عليه وسلم سوى كيف ذاك شريد وندك في سوبة sai dai Allah subhanahu wata'ala ne ke shiryar da wanda yake so domin shi Allah subhanahu wata'ala shine mafi sanin wanda yake shirya wanda wa huwa alim bil mutadin shine mafi sanin wanda yake kan shirya din wannan ayan malaman tafsiri sun yi maganganu da yawa akan ta amma mafi aksarin su mafi yawan su sun tafi ne akan cewa wannan ayan ta sauka ne akan ɗaya daga cikin annabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake shine Abu Talib Abu Talib kowa ya san sa irin gudunmawa da ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda lokacin da Abu Talib yake raye Quraishawa ba su iya samun dama sun iya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a takaice dai shi Abu Talib din nan ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kariya to shi ma a kansa mas'ala ne na sabani an gani ko akan mas'alan Abu Talib ya musulunta ko bai musulunta ba mas'ala ce ta sabani domin wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa Abu Talib din nan ya musulunta wasu malamai sun tafi akan cewa bai musulunta ba mafi rinjayen malaman tafsiri sun tafi akan cewa bai musulunta ba kamar yadda Imam Bukhari ya kawo wannan cikin littafin sa sai Bukhari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Abu Talib yake cikin halin jinya gashi zai rasu ya shigo ya same shi yake cewa ya amina ka faɗa kalma ƙwara ɗaya zan tsaya maka a matsayin hujja a gaban Allah ranar lahira kuma sa ka aljanna san abin da kalmar take nufi ke yayi ta masa magana akan haka Abu Talib sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai bacin ina gudun kada Quraishawa ce raki ne zafin mutuwa ne yasa na bar addini addinin iyayena to da na faɗa wannan kalman dan na faranta maka rai duk da wasu daga cikin malamai sun ce wannan lafazin da na faɗa yanzu ba a kiyaye shi ba a cikin mafi yawancin hadisi amma dai ya ce a mafi kamar ruwayin Imam Bukhari cewa yayi cewa ba zan iya faɗan wannan kalman ba gwamma zan rasu akan addinin iyayensa ko koko ya ina zuwa bana gani ya yi shirye yana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman zai faɗa kaman ba zai faɗa ba har Abu Jahal ko yake cewa yanzu a taragabu an millati Abdul Muttalib yanzu kana son ka bar addinin Abdul Muttalib kana son ka bar shi shikenan sai shi Abu Dalib din sai yace bal ala millati Abdul Muttalib zai rasa kan addinin kakanka Abdul Muttalib sai da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya fita daga wurin sa wannan shine abinda malaman sunna suka kiyaye kamar yadda ya zuwa cikin sahih al-Bukhari amma maulanmu Sheikh Ibrahim an-Niyas radiyallahu ta'ala anhu in ka duba tafsirin sa fi riyadut tafsir ya kawo wannan maganan inda yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga wurin sa sai daga cikin babbansa ko wanda yake shine Abbas ya ji Abu Talib yana faɗan wannan kalman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah to amma wannan hadisin malaman sunna sun tafi akan cewa wannan hadisin mai rauni wasu daga cikin malaman sunnan sun tafi ma akan cewa wannan hadisin maudu'i an gane wannan ko to almuhim dai daga ƙarshe dai shi ma Shaykhul Islam radiyallahu ta'ala anhu ya kawo wancan hadisin na Imam Bukhari cewa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga wurinsa Abu Talib din nan bai faɗa wannan kalman ba saboda haka ni abin da nake kira ga mutane shine kawai mutum ya ja bakinsa ya shiru kan wannan matsalar ko in Allah ya yafe mu Abu Talib din nan ba fa aljannan ka za a kwace a bashi ba ko saboda haka ko da yaushe mu zamanto masu kyakkyawan fata kaga misali hadisin da shi abinda Sayyidina Abbas ya faɗa cewa ya faɗa wannan kalman in an ce hadisin bai inganta ba to in kuma ya tabbata cewa ya faɗa ɗin kuma ba sai ya je lahira Allah ya sanya shi aljanna ko ba haka bai zama ba sai da ka irin wayannan matsalolin ni ba na san mutane su ta ɓata lokacinsu a kai ta kaiwa da komowa har kusan a ƙarar da awanni ana kaiwa da komowa a kan wannan matsalar Allah ya ce mana Allah dai ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin muna da sauran minti biyu a yi je za mu iya dauka
wa qalu inna tabiyu jama kan taqattu min arbina أولم نمكن لهم حرمنا آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون
فقالوا إن السبيل الهدى ما كان تخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ما نرى آية أن الله سبحانه وتعالى يكي شوى سنة جاء وكي أخير من زونا أن محمد صلى الله عليه وسلم إن السبيل الهدى ما كان تخطف من أرضنا إذا ما كي إيماني دا كيف شو Quraisha wa koko Larabawa za su samu nasara a kanmu har ma su iya fitar da mu daga wannan garin namu Allah ya ce a gaya musu awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna Allah ya ce ashe ba mu zaunar da su a wannan gari na Makka ba la mi lafiya lau wanda ga sauran garuruwa nan ana ta yaƙe-yaƙe amma wannan gari naku na Makka Allah subhanahu wataala ya sanya muku alfarman wannan harami din ɗakin Allah da ke garin ya hana kawo yaki ba shi bane wancan ayar da suke karantawa da ilafi quraish ilafi amri da shita'i wa kayf ya'budu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allah subhanahu wataala yace ashe ba mu muka sa wannan garin ya zamanto amintacce ba ta hanyar addu'an da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi inda yake cewa wa yadhirfu Ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim rabbana waj'alna muslimina lakum min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbana awantan sura yake cewa rabbana rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana li yuqimus salah. Wannan addu'an da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi shine Allah subhanahu wataala ya karba ya sanya wannan gari na Makka ya zamanto amintacci. Yan wa ina gani abin da zamu yi dauka kenan lokaci ya riga ya rike mu, in Allah subhanahu wataala ya kai mu maku ya kai mu gobe sai mu dawo da wannan mu karfa tambayan ka guda ɗaya zamu yi dauka ko ba shi bane yake yankara kuma kakan ne Abdul Muqallib shine yake yankara kuma fansa ga mahaifi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fatiha salati fati Allah ya zauna da mu lafiya, Allah ya kare mu kafin tashin da ake fama da shi a wannan kasa, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kadi wanda ya dauki nauyin wannan shirin kuma yanda ake sauraron su, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa alheri, Allah ya wadinciya albarka, wanda suka zo ne su na kusa, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mai da kowa gidan su lafiya, wanda suke ta kaiwa da komowa akan wannan karatu, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu alheri, kowa da biyan buƙatun da yake nema wurin Allah, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana kasar mu, Allah ya zaunar da mu lafiya, jihar mu, Allah ya zaunar da mu lafiya. Ibrahim Fatiha da salati salati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malikil din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-Qatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق الدار العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.